Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai tashan FM na Voice of Africa akan mita 102.5. Kano masu sauraron mu a jamhuriyar Niger hawa yau za su iya samu akan gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kano masu na'urar computer suna iya daddangwale voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da haka har yanzu din ma dai ladan Ibrahim a yau ne amma wannan karan ina tare ne da Safiul Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daunar kawo muku shirin daga nan birnin Washington DC a cikin shirin namu za ku ji cewa hatta ɗan sansanin ɗan gudun hijira akwai masu dauke da cutar nan mai kare garkuwar jiki sai a jamhuriyar Niger kuma inda ake nemo hanyar da za a sasanta tsakanin malamai da hukumomin kasar ta Niger domin kawo karshen yajin aikin da malamai ke yi a kasar. Kana yau za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da fa'idar da ke tattare da yi wa mutum gwajin nan na kare cutar nan mai kare garkuwar jiki. To sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu saka ido akan yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya sun ce kisan kare dangi na nan tafi a kasar Sudan ta Kudu sannan suka yi gargadin cewa kasan na fuskantar barazanar shiga kisan kiyashi. Yasmin Suka wacce ke shugabantar wata tawagar kare haƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ta kammala ziyarar kwanaki 10 a Sudan ta Gudun da yaki ya daidaita. Ta faɗa a wata takardar bayani yau Alhamis cewa ana raba mutane da mahallansu ta hanyar hana su abinci da inda suke. Da yi masu fadi da kokone kauyukan su. Soka tace duk inda muka je a fadin kasar yan kauyukan na cewa a shirye suke su kwato yankunan su koda kuwa sai an zubar da jini. Da yawa sun gaya mana cewa al'amarin ya kai intaha. Ta kara da cewa an kama hanyar maimaita abin da ya fara a kasar Rwanda kuma alhaki yara ta ga kasashen duniya na kare faruwar hakan. Kungiyoyi da hukumomin kare haƙin bil'adama sun dade suna magana akan Sudan ta Kudu inda tashin hankali mai nasaba da kabilanci ya sanadiyar rasa rayukan dubban mutane da raba sama da mutane miliyan 2,500 da mahallansu.
Rasha ta sha alwashi yau Alhamis cewa za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Siriya a Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira yan ta'adda daga birnin. Wannan furucin na ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya biyo bayan gana wadda yi a yau Alhamis ne da takwaransa na Turkiya Mevlut Cavusoglu wanda ya ce jami'an diplomasiyan biyu sun amince da buƙatar da ke akwai ta cimma yarjejeniyar tsagaitauta a Siriya. Rasha da Turkiya suna goyon bayan bangarori daban-daban a rikicin na Siriya inda Rasha take dafawa shugaba Bashar al-Assad ita kuma Turkiya take goyon bayan 'yan tawayen da suka shafi shekaru biyar suna ƙoƙarin kawar da shi daga kan karagar mulki. Farmakin da sojojin Siriya ke kaiwa a Aleppo wanda ya hada da hare-hare ta sama daga Rasha ya janyo damuwa game da tsaron lafiyar fararen hula da ke ungwannin gabashin birnin inda 'yan tawaye suka yi tunga. Siriya ta jima tana bayyana mayakanta masu adawa da ita a zaman 'yan ta'adda. Babban jami'in aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Stephen O'Brien ya yi kira da dukkan kasashen da ke da tasirin yin wani abu da su ɗauki dukkan matakan da za su iya na kare waɗannan fararen hula da kuma hana birni mafi girma na ƙasar Siriya zama watamkar makabarta mafi girma a ƙasar.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki, sojojin gwamnatin Siriya suna ci gaba da kutsa cikin unguwannin Aleppo inda gundumomi masu yawa na wannan birni mafi girma a ƙasar suke fadawa hannun gwamnati a karan farko a cikin shekaru da dama. A yayin da sojojin shugaba Assad don takwaransa na Rasha suke ci gaba da lagudan wuta a kan gabashin Aleppo. Wahala tana karuwa ga mazaunin birnin yayin da aka fara tunanin cewa watakila aski ya zo gaban goshi, wato an yi kusan ganin ƙarshen wannan tawayen na shekara shida a ƙasar Siriya. Masu fashin baki da dama suna ganin abin da ke faruwa kenan. Wani malami mai koyar da hulɗar ƙasa da ƙasa a jami'an nan ta King's College da ke London, Samir Puri, ya ce kowace a gabashin Aleppo baki ɗayansa daga hannun 'yan tawaye gabashin Aleppo daga hannun Siriya baki ɗayan gurin 'yan tawaye sai ya nuna alamun kawo ƙarshen wannan tawaye na Siriya a zahiri. Aleppo shi ne sauran wuri babba guda da ya rage a hannun 'yan tawaye, amma shugabannin masu tawayen sun ce babu yadda wannan yaƙi zai ƙare nan kusa saboda har yanzu suna riƙe da lardin Idlib da wasu sassan Siriya. Wani masani kan ƙasar Siriya a Chat House Haid ya ce baya da tun kwace birnin Aleppo daga hannun ƴan tawaye zai kawo ƙarshen abubuwan da ke faruwa a Syria a saboda fadan da ake yi a Aleppo bangare guda ne kawai na fadace-fadacen da ake a cikin kasar.
Farashin man fetur ya sake tashi yau Alhamis bayan da ya samu tallafi daga rejejeniyar da kungiyar kasashe masu arzikin man fetur na OPEC ta cimma kan rage yawan man da mambobinta ke haƙowa a karon farko tun a shekarar 2008. Wannan shawara ta sa farashin mai ya cira sama da kashi 10 cikin 100 jiya Laraba inda darajar hannayen jari na kamfanonin mai ta yi tashin goron zabe. Ƙaruwar farashin na yau Alhamis bata kai ta jiya Laraba ba amma kuma gangan mai ta kai kimanin dala 50. Ministan mai na kasar Iran ya ce kasashen OPEC za su rage yawan man da suke haƙowa da ganga miliyan 1.2 a kowace rana, wato kimanin kashi 1 cikin 100 na yawan man da ake haƙowa a duniya kenan, ya komo zuwa ganga miliyan 32.5 kullum. Kafin taron na jiya Laraba da aka yi a Vienna, ministan makamashi na Saudi Arabia ya ce kungiyar OPEC za ta buƙaci kasashe masu arzikin mai waɗanda ba su cikin kungiyar da su rage yawan man da suke haƙowa. Kasar Rasha, wadda ba memba ba ce ta OPEC, ta yadda za ta rage yawan man da take haƙowa a kullum da ganga 300. OPEC ta ce tana son ta ga farashin gangan mai ta kai kimanin dala 55 zuwa dala 60, matsayin da ta ce zai taimaka wajen sake rufaɗo tattalin arzikin kasashen da suka dogara kan man fetur kamar Najeriya, waɗanda shekaru biyu kenan suna cikin matsananciyar koma bayan tattalin arziki saboda faɗuwar farashin man fetur ɗin. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, bari mu faro da batun cutar nan mai kare garkuwar jiki wadda hatta sansanin ƴan gudun hijira da ke Borno akwai wasu da aka tabbata suna ɗauke da wannan cutar.
Sunana Barkindo Muhammad Sa'idu, ni ne Executive Secretary na Borno State Agency for Control of HIV AIDS and Malaria, a nan ake kira BOSACAM. Dama a ƙa'idance a duk duniya muhimmancin wannan ranar shi ne don a sanar da duniya kan matsayin HIV da kuma yadda za a kare kai. To mu kuwa a Borno the same thing bamu babarmu a baya ba. Waɗanda dai tabbaci ya nuna waɗanda suna da wannan ciwon su 108 a Borno, amma abun bakin ciki mutane 10,000 ne kadai da 381 suke shan magani. To kaga wannan fa babban illa ne ko babban larura ne, mutane 99 dinan duk ba sa shan magani.
To kamar ta ko gane waɗannan kididdiga cewa waɗannan mutane ba sa shan magani.
Mun duba record din mu na waɗanda suke shan magani ne, muna da mutane 10,381 kuma a cikin record din mu kuma ya nuna muna da mutane 108. So waɗanda suke shan magani shine tana ne muka samu wannan din.
Nan za a iya cewa yanzu an samu ƙaruwar waɗannan ne ko an samu raguwa ne in ka duba da shekarar da ta gabata da wannan shekara?
Wannan kamar ya ragu sosai domin a bisa kididdiga da ake yi na NARHS, kididdigan ya soka ya nuna muna da mutanen da suke ɗauke da wannan cutar a jihar Borno kashi 2.4 a cikin kashi 100, that is 2.4% kenan. Yan gudun hijira ma muna da waɗanda suke ɗauke da cututtukan nan kashi 2. Kashi 1 ƴan uwanmu da suke da wannan suke shan magani a da gudun hijira, wannan tashin hankali ne ya koro su, ko kuma waɗanda suka makale a can yanzu suka fito. Dan akwai kuma waɗanda wannan larura nan tashin hankali nan suka kamu da wannan cututtuka din nan. Shi yasa muka gaggauta yanzu muka je muka cito duk wanda ya fito, kamar yadda ake digawa yara maganin polio, mu ko duk wanda suka fito zamu screening din su mu tabbatar in suna da shi, musamman mu dauki matakin da ya dace. In ba su da shi kuma mu gode wa Allah mu ga musu kuma su kiyaye wannan kamuwa da wannan cutar.
Kun samu kaman adadin mutane nawa ƴan gurin hijira suke ɗauke da wannan ciwo?
A yanzu da muka zo muka yi kwanakin baya ko kuma jimillan din da muka samu da yanzu mun samu mutane 16 suke da wannan ciwo din. A cikin wannan wanda muka screen mutane 625 aka screening din su.
Turan kare kamar mata masu juna biyu za a iya kiyasa kaman no ne ka same su da irin waɗannan matsala?
Labudda, matan da suke da juna biyu record din mu a Borno ya nuna matan da suke zuwa antenatal clinic su an samu waɗanda suke dauke da wannan laruran su 15,000 daidai a yanzu. To amma kamar yadda na faɗi da fari, bakin cikin shine mata 625 ne kadai suke kan wannan maganin da ake kira PMTCT, wato ma'ana prevention of mother to child transmission of HIV AIDS.
To kaman yara kanana fa wanda suke da karancin shekaru akwai ba su dauke da wannan ciwon?
Eh, akwai su. Yaran da muka tabbatar suke da wannan suke dauke da wannan ciwon nan sun kai su 800. Amma kuma su din ma wanda suke kan magani kwata-kwata yaran su tara ne a yanzu a haka.
To mun gode gwarai da sai.
Allah ya kyauta a can jamhuriyar Niger ko ƴan majalisar dokokin kasar ne ke kokarin ganin an kawo ƙarshen yajin aikin da malamai a kasar ke yi ga Haruna Mamman Bako da rahoton da ya aika muna.
To ne aka so mayar da murtani a jamhuriyar Niger tun lokacin da kwamitin da majalisar dokokin kasar ta girka domin yin nazarin gayyatar da ta yi wa Prime Minister kasar cewa da Brigitte Rapini da ya turo ministan makarantun nan sakandare domin yin bayani a gaban wakilan na ƴan ƙasa game da yawan yaje-yajen aikin malaman makarantun nan boko da ake huskanta a baya-bayan nan dauko daga ƴan jam'iyyar mai mulki da kungiyoyin malaman makarantar boko kansu suna ta mayar da murtani kuma a cewar Malam Hamisu dan Malam na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki bangaren birnin Kwanni ya kamata ayi hattara
kenan mulka ka tsantsan lalle shine mu haƙi wajibi ne kuma inda kamar yanda nace a zansara ana dibin bakin gatari kada mu taimaka na cewa ɗiyan talaka kuma har yanzu zaman ta ku ana nan gidan jiya noman goji lalle mutanen mu ne abukanin mu ne kannan mu ne yayun mu ne to su sa na dogon nazari bisa ga wangalar mari da ake cikin shi na haɗi ce duka cikin da bai ci ba bai sha ba to da kashi ta shi wani aiki
su dai ɗan majalisun dokokin na ƙasa kira ne suka yi ga gwamnati da ta biya malaman makarantar boko akan kari watannin Oktoba, Nuwamba da kuma Disamba yayin da wakilan na ƴan ƙasar suka ce su ko kungiyoyin malaman makarantun nan boko ya kamata su koma akan ayyukan su tsaida yajajen aikin kowa ya mayar da yukarsa a cikin kube tare da komawa teburin tattaunawa sai dai a lokacin da yake mayar da murtani ga kiran na ƴan majalisun dokoki na ƙasa da kuma abinda su ƴan jam'iyyar da ke mulki ke cewa game da wannan lamari Malam Habibu Mummuni na kungiyar malaman makarantar boko ta sanan reshen birnin Kwanni bugu da ƙari member a gamin gambizar kungiyoyin malaman makarantar boko mai suna Cause Niger waɗanda ke yajajen aikin cewa yi
tunda kira so nawa an kai kira bai samu wannan wata nasara gare shi ba wanda wale da suke su yi kira su ce mu mun ɗebe kaza cikin kuɗin da aka biyan mu dan a biya gwamnati na harci bai da kuɗi to kira shi na magani waɗannan takardu mu gare mu dogara mu kai aikin banza ne in suna so su gwada example ke su suna sallakwal suna son ƙasa daga nan wurin nan ole su watan da kira san su ce mu yanzu saboda wannan abu da mun kai mu yi kira ga gwamnati yanzu duka mu dipte mun ce kaza za a ɗebe duk wata cikin albashin wannan za mu tabbata ke kenan suna da niyya kuma sun dauki hayya ta kware ta abin kira na banza duka wannan baya magani sai duk cikin jos ko ne ɗebe wani abu cikin albashin shi tun daga gwamnati har zuwa dipte
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
wannan kiɗan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu
to madalla kafin buɗe layukan mu a shakata da wannan
babanin tsawon duniya Abubakar kashe gwanin mala
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
to madalla za ku kira mu ne domin ku bayyana muna ra'ayinku Yawa, to mun samu kira na farko daga Kwara. Wane ne daga Kwara?
Haruna mai shadda daga Kwara.
To Haruna, me ye ra'ayinka game da zuwa a gwada mutum domin ya san matsayinsa game da wannan cutar?
Eh, gaskiya yana da amfani mutum ya zo a gwada shi ya san matsayin ne game da wannan cutar da a gare shi. Gaskiya ziyarta likitoci yana da amfani.
To amma kuma sai ga wasu san ba su son haka.
Eh, gaskiya ne. Sai kula jin koro ne saboda a zo a gwada mutum a ce mai ga wani ciwo da aka gaba gari, wai wanda aka gaba gari shi kaga sai a san mai da hankali.
To amma an ce tsaron ka hibanci ja. To mun gode Mallam Haruna, bari mu je Mubi kuma. Waye daga Mubi?
Eh, Talata ne daga Mubi.
To amma dan rai dan kashe rediyon ka.
Na kashe.
Saboda ina jin murya ta tsaye. Wato, me ye ra'ayinka game da zuwa a gwada mutum domin ya san matsayinsa game da wannan cutar?
Yana da kyau mutane su dinga zuwa a gwada su san ciwon da yake gare su, amma yawancin mutane ba sa son zuwa dan idan sun san abin da yake za su sai ya zama tashin hankali gare su.
To me wace shawara zaka ba su masu wannan tabi'a?
Ina ba da shawara musamman a yankinmu da muke zaune a dinga zuwa ana gwada waɗannan cututtuka ba ma na kanjamo ba har da su diabetes duka.
To mun gode kwarai. Yanzu bari mu je Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Abubakar da Afsan, ina da malam cikin kare.
To Abubakar,
karaba kuma ku ba.
To me ye ra'ayinka game da wannan batu?
Ai, ra'ayina gaskiya akwai mutanen da akwai cutar suna tsoro ne saboda kar mutum a ji a tare ne da hankali bisa.
To amma akwai wasu cututtuka da suke suma kwatankwacin irin waɗannan ne, me yasa mutane ba wa tsoron su sai wannan kawai?
Wallahi tsoro ne kawai saboda idan mutum a ce ya samu da wannan cuta fa tsakani ga Allah ana tsangwamin ana ainihin nuna mishi rashin abin nan haka. Nisa mutane ba ka son zuwa su yi wannan waje.
To me kake jin ya kamata? Me kake jin to ya kamata? To mun gode kwarai Mallam Abubakar. Bari mu je jihar Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Alo?
Alo, don Allah kashe rediyonka, ga murya na ina ji ciki. Kashe rediyonka don Allah.
Alo?
Ina jinka. Hello, ina jinka. Kashe rediyonka.
Dada, alo?
Hello?
Alo?
Ja mu je, muna jinka.
Jarabe ne gidan Sura Said.
To me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina, ina roƙo duk masu rike da wannan ciwo, Allah ya sa su rabu da wannan abubuwan nan gaba daya.
To mun gode. Bari mu je jihar Naija. Waye daga jihar Naija?
Daga jihar Naija, Haliru Ahmed Barau Sisi, suna ake kira Burtaga.
To Haliru, amma don Allah ka share rediyonka.
Mai nisa da rediyon.
To ai ina jin murya ta ciki.
Alas, ta yi nisa. Me ra'ayina kan wannan ciwon da ake ɗauke da shi shine, wa'inda suke ɗauke da shi suna fati Allah da ya kaddara musu wannan abin shine zai ba da sauki. Ba wannan ciwon bane kawai ciwo da ke kashe mutane. Akwai hawan jini, akwai kwalara, akwai cirwata da yawa wanda suke kashe mutane.
To
sai yaya har mutum Allah zai nise shi da gane cewa ga ciwon da ke damun shi har aka ce ga maganin shi ce ba zai dauka ba, ai kamar ya jahilci kanshi ne. Ya tuna fa duk abin nan da yake magudu mutuwa ya kama shi dole, ko da wannan ciwon ko ba wannan ciwon. Mutuwa ya kama shi killer. Saboda haka ra'ayina don Allah don Annabi masu dauke da wannan cutan su tattake da daukan magani har Allah ya kawo lokacin da za a cimma iyakan shi.
To su ko mutanen da ba su zuwa a gwada su ha domin tsoron ka ce mu suna da wannan cutar?
Gaskiya rashin zuwa gwadin nan ba hankali bane, wannan an sa aikin jahilci a cikin shi.
To mun gode kwarai Haliru.
Saboda wannan jahilcin kawai.
To mun gode Haliru, bari mu je jihar Taraba. Waye a jihar Taraba? To amma don Allah dan kashe rediyonka.
To
To ja mu je me ra'ayinka game da wayanda ba su zuwa a gwada su domin sanin suna dauke da wannan cutar.
Shawara dangane da wannan cuta. To nake a mera abun kaman doka dukkan duk wanda ya je asibiti ko da wani bukata daban ne kai shi a duka gwada shi saboda a san abin da yake tattare da shi.
To Allah ɗaya gari bambam aka ce kowa da mutum zuciyar shi. To mun gode kwarai da gaskiyar wannan shawara taka. Bari mu je Sokoto binne shi waye daga Sokoto.
Zakariya ne daga Ebulu.
To Zakariya, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu?
Ina hankalin ya karkata gaskiya. Ina kira ga gwamnati ta kira sayan magani.
A gwamnati na sayan magani ko Zakariya? Akwai wuraren shan magani. Ayya, layin Zakariya ya tsinke. To bari mu je Kaduna kuma. Waye Kaduna?
Na Garba daga Kinkinau.
To Garba, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina game da wannan ciwon kaddamawa saboda ya kamata duk wanda ya san yana da shi ya kamata ko bai da shi ba mai je a gwada shi a tabbatar lallai yana da shi. In yana da shi ya yi masa magani shine mafi alheri.
To mun gode kwarai da wannan shawara taka. Har yau dai muna cikin jihar Kaduna. Waye daga Kaduna?
Ake sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Yawu,
wato gaskiya shawarar da zan ba masu dauke da wannan lalura su daina sa tsangwama ko wani damuwa a zuciyarsu. Duk abin da Allah ya kaddara zai same ka, siyasa ne ka a rayuwar nan.
Abinda muke Mala Yawu, abinda muke magana shine menene zaka ce ko kowace shawara zaka ba mutane da ba su son zuwa a gwada su ba wanda suka riga suka san cewa suna ma da cutar ba. Mutane ba su son zuwa a gwada su.
Rashin zuwa a gwada su ba mafita bane a rayuwarsu.
To mun gode, mun gode kwarai Mallam Yawu. To har yanzu muna nan muna dakon ra'ayoyinku.
Eh, abin to Allah ya daura mutum cutar kanjamo abin da ya kamata gaskiya je na karɓar magani.
To mun gode, bari mu je Hadeja. Waye daga Hadeja?
Sani mai kaji Hadeja.
To Sani mai saje, me ra'ayinka?
Eh, ra'ayina in Allah ya jarabci mutum akan irin wannan jinya ya daure karɓar magani.
To shi kuma wanda bai je an gwada shi ba?
Eh, wanda bai je an gwada ba ya kamata gaskiya ya je ana gwadawa saboda idan ka je an gwada ka an kwantar da hankalinka duk Allah ne mai ba da sauki.
Wannan haka yake. To mun gode kwarai daga kiran Sani mai saje ne daga Hadeja za mu muka kawo ƙarshen kiran da za mu iya ɗauka. Gobe ma rana ce don mun to ana iya kira domin a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF ta aiki da sakon ta'aziyya zuwa ga takwararta ta ƙasar Brazil akan hatsarin jirgin sama a ƙasar Colombia wanda ya sanadiyar mutuwar wasu 'yan wasan ƙasar da jami'ansu. NFF ta bayyana lamarin a matsayin wani bala'i inda kuma ta jajantawa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Fiye da mutane 70 ne dai suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin saman, ciki ko har da magoya bayan kungiyar 'yan ƙwallon da kuma 'yan jarida a daidai lokacin da suka nufi ƙasar ta Colombia domin karawa da kungiyar Atletico Medellin. Dan wasan Najeriya Victor Moses ya lashe lambar yabo ta gwarzon masoya ƙwallon ƙafa na gasar Premier ta Ingila na watan Nuwamba. Moses da ke takale da club din Chelsea ya yi takara ne da Sergio Aguero na Manchester City da gefe Sigurdsson na Swansea da kuma Nordin Amrabat na Watford da Matt Phillips na kungiyar West Brom da kuma wani dan Najeriya Victor Anichebe da ke takale da club din Sunderland. Dan shekaru 25 Victor Moses ya yi galaba ne da ƙuri'u 18,756 daga cikin ƙuri'u 40,000 da aka kada. Sigurdsson na Swansea ne ya zo na biyu yayin da Amrabat ya zo na uku. Moses ya taka gagarumar rawa a wasanni uku da Chelsea ɗin ta yi galaba a kansu duka a kan Everton da Middlesbrough da kuma Tottenham. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Jose Mourinho yana fuskantar haramcin tsayawa bakin filin wasa na wasa ɗaya a karo na biyu a wannan kakar wasannin. Hakan ya biyo ne bayan Mourinho ya amsa laifin aikata ba daidai ba sa'ad da aka kore shi daga bakin layin filin wasa karo na biyu a ƙarshen makon da ya gabata. Ƙari akan tarar fam 16,000 an kuma kori Mourinho daga layin filin wasa a wasan da United ɗin ta yi kunnin doki da West Ham da ci 1-1 inda ya harba roban ruwa a layin filin don nuna ɓacin ransa akan bada katin gargaɗi ga ɗan wasansa Paul Pogba da yake tunanin an yi masa rashin adalci. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai wannan sanarwa ta kasa da kasa da ta fito daga ofishin gwamnatin Amurka. Charles Riendikayo, tsohon mai gidan sayar da abinci ne a Mubuga da ke yankin Gishita. Ana kuma neman sa ruwa a Jallo saboda hannu da yake da shi a kisan kare dangin da ya faru a shekarun 1990 a kasar Rwanda. A watan Afrilun shekarar 1994 ya taimaka wajen shirya kai wani hari da 'yan sanda kuma tsagirin Intahamwe, wato wasu mayakan fararen hula, inda aka yi hari a wata mujamiya da ke Mubuga, da masu gudun hijira suka nemi mafaka a cikinta a lokacin barkewar rikicin ƙasar ta Rwanda. An kwashe ranaku da dama ana kai wannan hari, kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane. Saboda wannan laifi da ma wasu laifukan, kotun hukunta manyan laifuka da aka kafa ta Rwanda ta sami Mr. Charles Riendikayo da laifin aikata kisan ƙare dangi da na musgunawa bil'adama da ma na yaƙi, ta kuma fitar da takardar izinin a kama shi. Amurka na haɗa kai da sauran gwamnatoci, da Majalisar Ɗinkin Duniya da kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICTR, domin ya zamanto abu mai wuya ga Mr. Riendikayo da sauran masu hannu a wannan kisa su ci gaba da tserewa shari'a. Dangane da haka, Amurka ta ƙara himmatuwa domin ganin an kama shi, inda ta yi tayin ba da takwicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya samar da bayanan da za su kai ga kama shi. Mr. Riendikayo ya tsere daga Rwanda, ana kuma kyautata zaton yana ɓoye ne a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Duk wanda yake da bayanai kan aikace-aikacensa ko kuma inda yake, sai ya gabatar, za kuma a sirrinta bayanan. Saboda haka, za a yi tuntuɓar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa, ko kuma a kira wannan lamba, wato 243-871-2501, ko kuma za a yi aikewa da saƙon imel zuwa rewardsforjusticedrc@yahoo.com, ko kuma a garzaya shafin intanet na www.rewardsforjustice.net/warcrimes. Amurka ta ba da tabbacin cewa za a binciki dukkan bayanan da mutum ya bayar, sannan ba za a fallasa bayanan wanda ya taimaka ba. Idan ma ta kama, Amurka a shirye take ta sauyawa wanda ya ba da waɗannan bayanai wurin zama. Wannan sanarwar ta ƙasa da ƙasa ta fito ne daga ofishin gwamnatin Amurka.
To, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
To, a takaice ladan, masu saka ido kan 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce kisan ƙare dangi na nan tafi a Sudan ta Kudu, sannan suka yi gargaɗin cewa ƙasar na fuskantar barazanar shiga kisan kiyashi. Yasmin Suka, wadda ke shugabantar wata tawaga kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ta kammala ziyarar kwanaki 10 a Sudan ta Kudu da yaƙi ya daidaita, ta faɗa a wata takardar bayanai a yau Alhamis cewa ana raba mutane da mahallansu ta hanyar hana su abinci da inda suke, da yi musu fyaɗe da ƙona ƙauyukansu. Rasha ta sha alwashi a yau Alhamis cewa za ta ci gaba da tallafa ma sojojin gwamnatin Siriya a Aleppo har sai an kawar da abin da ta kira 'yan ta'adda daga birnin. Wannan furuci na ministan harkokin wajen Rasha Serge Lavrov ya biyo bayan ganawar da ya yi a yau Alhamis da takwaransa na Turkiya Mevlut Cavusoglu, wanda ya ce jami'an diflomasiyyar biyu sun amince da buƙatar da ke akwai ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya. A halin da ake ciki kuma, sojojin gwamnatin Siriya suna ci gaba da kutsawa cikin unguwanni a Aleppo, inda gundumomi masu yawa na wannan birni mafi girma a ƙasar suke fadawa hannun gwamnati a karon farko a cikin shekaru da dama.
To, madalla. Da takaitattun labaran mu, kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu Amadu kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa, da Julie Gresham da ta ba da umarni, ita da Saida Hamdul, sai injiniyanmu wato Dan, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.